Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 29 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya a fatar da yake na ganin yarjejeniyar tsari da ta wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta karfafa zuwa mataki na gaba. A jiya Talata, sakataren janar na NATO Jens Stoltenberg ya ce yana da kwarin gwiwa cewa Amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga Ukraine. A yammacin jiya Talata ne dakarun Hamas suka sake sako karin Yahudawa da ke tsare a hannunsu.
To kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa kungiyar Serap mai fafutukar tabbatar da adalci ta yi kira ga bankin duniya da ya dakatar da baiwa gwamnonin Najeriya bashi ko lamuni. Ko me yasa?
Da wanda gwamnati take bayarwan da basu sukan da aka yi ta basu a baya, akasari idan ka tambaye talaka bai ga kashi sama da 30 daga cikin abubuwan da suke cewa za su yi ba a kowace shekara.
Hukumar suruwa da tsaki a fannin lafiyar al'umma a Najeriya na nana ta muhimmancin kafa cibiyoyin bada horo na musamman ga ɗaliban da suka kammala karatun aikin likita a Jos a jami'o'in ƙasashen waje.
Za a koya musu kaman ciwon hawan jini, ciwon malaria, ciwon pneumonia, ciwon da ya shafi ciwon ƙenda. Ta yanda yaro ya zo ta yanda za ka yi mai in ka zane za a koya maka yanda za ka yi in aka zo jarraba aka tambaye ka ka san shi.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin dukkanin rahoton da muke tafa da su, sannan kuma a tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sain ne shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a barkamu da safiya ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya a fatar da yake na ganin yarjejeniyar tsari ta wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta karfafa zuwa mataki na gaba. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar ma muryar Amurka cewa babban daraktan hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya tafi Qatar a jiya Talata domin tattaunawa akan muhimman batutuwa da suka hada da na mutanen da ake tsare da su. Jami'in da ya yi magana ne bisa amincewa ba za a bayyana ko shi wane ne ba domin yin magana kan muhimmin lamari irin wannan. Hukumar leƙen asirin ta Amurka CIA da ba kasafai take bayyana labarin tafiye-tafiyen shugabanta zuwa Qatari ba, ta ki cewa ufan game da tafiyar da mujallar Washington Post ta fara sanar da ita. Kafa yada labaran Isra'ila da sauran kafofin yada labarai sun jiyo daga majiyar diplomasiya na cewa a yayin da ya isa Doha, William Burns ya sadu da shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad da jami'an ƙasar Qatar da na ƙasar Masar. A jiya Talata, sakataren janar na NATO Jens Stoltenberg ya ce yana da kwarin gwiwa cewa Amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga Ukraine duk da rarrabuwar da ake samu tsakanin 'yan majalisar wakilan kasar game da amincewa da ƙarin tallafin kuɗi ga ƙoƙarin da Ukraine ɗin ke yi a yakin da take gabzawa tsakaninta da Russia. Da yake magana da manema labarai kafin fara taron kwanaki biyu na ministocin harkokin wajen kasashen NATO a Brussels ta kasar Belgium, Stoltenberg ya jinjina ma abin da ya kira namijin kokari da tallafin soji da kawayen kungiyar ta NATO suka ba Ukraine a maida martanin da Ukraine din ke yi ga yakin Russia. Stoltenberg ya kara da cewa babban kalubale a yanzu shine na bukatar dorewar irin wannan tallafi. Ya bayyana cewa tallafawa Ukraine abu ne da ya zama wajibi ga NATO. Ya ce samun nasarar Russia a Ukraine babban bala'i ne ga Ukraine din kuma gagarumin hadari ga mambobin NATO. A yammacin jiya Talata ne dakarun Hamas suka sake sako karin Yahudawa da ke tsare a hannunsu a rana ta biyar na karin tsagaita wuta da aka samar a yakin da ake gabzawa tsakanin Hamas da Isra'ila, a inda a gefe ɗaya ake sa ran Isra'ila za ta sako karin Falastinawa da take tsare da su. Wata karamar kungiyar busunonin Falastini ta ce sojojin Isra'ila sun bayyana sako mutane 12 da aka tsare a Gaza, 10 daga cikinsu Yahudawa da 'yan kasar waje su 2, kamar yadda ake sa ran sakin Falastinawa 30 daga da ke tsare, mata 15 da maza matasa su 15. a farkon yarjejeniyar tsagaita wutar na kwanaki hudu a Maskas ke Yahudawa 50 da take tsare da su da wasu yan kasashen waje su 19 mafi yawan su yan kasar Thailand da ke aiki a gonaki ya zuwa yanzu da Isra'ila ta sako Palestina 150 da ta rike a matsayin bursunoyi kafin a kara tsawaita wa'adin dakatar da bude wuta na kwanaki biyu ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
To nan juma kadan hawazar sake da da labarai kafin nan kungiyar Seraf mai rajin wato mai ikirarin rajin fafutuka kare yancin yan kasa da kuma kiddigar ayyuka ta yi kira ga bankin duniya da ya dakatar da bayar wa gwamnonin Najeriya lamuni ko rancen kuɗi saboda rashin sanin inda kuɗaɗen ke karewa ko ayyukan da ake yi da su ga Ruqayyah ya bashi daga Abuja da cikakken rahoton
A sanarwar mai dauke da sa hannun mataimakin daraktan kungiyar Kola Wale Oluwadare ya ce kamata yayi bankin duniya ya daina bawa gwamnonin jahohin Najeriya lamunin kuɗi saboda ko kadan gwamnonin ba sa tafiyar da lamunin ta yadda ya dace Kola Wale ya kara da cewa mafi akasarin gwamnonin na Najeriya wadaka kawai suke da kudaden lamunin dan haka bankin duniya ya dakatar da ba su lamunin ya kuma matsa musu nan ba domin su bayyana yadda suka kashe kudaden lamuni da suka karba shin ko yaya yan Najeriya suka ji da wannan kira na kungiyar Seraf Alhaji Abba da Maturu ɗaya ne daga cikin masu fafutukar neman ci gaba a jihar Yobe
gaskiya bana goyen bayan a ci gaba da ba wa gwamnoni wannan bashi cikan saboda tun daga 2015 zuwa 2023 an ciwo mana bashi na naira sama da biliyan 100 da wani abu amma wallahi tallahi babu project na naira biliyan 20 a fadin jihar Yobe gaskiya bana goyen bayan basu wannan kuɗin
Zakariya Muhammad na daga cikin ƴan Najeriya mazauna jihar Nasarawa wanda shi ma ya goyi bayan kungiyar Seraf na bankin duniya da ya dakatar da bawa gwamnonin Najeriya lamunin kuɗi.
Shin abubuwan da masu kace za su yi wa talakawan da wanda gwamnati take bayarwa da basu sukan da aka yi ta basu a baya akasari idan ka tambaye talaka bai ga kashi sama da 30 daga cikin abubuwan da suke cewa za su yi ba a kowace shekara. Kamar misali karamin tagadere gashi nan shekara da shekaru maganar fake nan guda ruwa wuta hanyoyi duk abin har yanzu da ga sunan sun gagara to kin ga cewa babu justification babu wani you know hujja na cewa ya kamata a ci gaba da basu sukan nan
a hirarsa da muryan Amurka Kabir Dakata babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da kuma tabbatar da adalci wato kaja ya ce bai kamata Seraf ta ce a daina bawa dukkanin gwamnonin Najeriya lamuni ba domin akwai gwamnonin da ke kashe kudaden ta hanyar da suka dace dan haka bankin duniya kamata ya tantance irin waɗannan gwamnoni domin a ci gaba da basu lamunin
to ita Seraf ta faɗi wasu daga cikin dalilan ta wanda suka hada da cewar su gwamnonin ana zargin su da karkatar da irin waɗannan kudade ko kuma amfani da kudaden ta yadda bai kamata ba so amma ni abin da nake tunani maimakon Seraf ta yi wannan kira ta ce a hana duka gwamnonin Najeriya 36 irin wannan lamunin kudi har kwara a yi bincike a gano waɗanda suka karkatar da irin waɗannan kudade sai hukunci yayi aiki a kansu amma idan muka dubi irin ayyukan da ake da irin waɗannan kudade da kuma yadda suke taimakawa wasu fannoni kamar ilimi lafiya da bunƙasa rayuwar mata da sauransu to rashin bada su din zai iya shafar ayyukan da ake yi
a rahoton da ta fitar hukumar kididdiga ta Najeriya NBS ta ce basu sukan cikin gida da na waje da ake bin Najeriya ya haura trillion 87 'yan magana dai na cewa mai kamar zuwa dai ka aika Ruqayyah Basha muryar Amurka daga Abuja a Najeriya
to a gaida Ruqayyah Basha hadin da kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga hawata da kashi na biyu na labaran duniya
Jami'an a ƙasar Kenya sun bayyana a jiya Talata cewa akalla mutane 120 ne suka mutu, iyalai daga gidaje daban-daban har 90 suka warwatsu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar ta Kenya. Kenya da makwabtanta Somalia da Habasha sun gamu da mummunan ambaliyar ruwa sakamakon sauyin yanayi da ke faruwa da aka malakabe da El Nino. Gwamnatin Somalia ta ce kusan mutane 100 ne suka mutu, sama da 700 suka arce daga gidajensu akan tilas. A makwabciyar ƙasar ta Habasha kuma akalla mutane 43 ne suka rasu, cewar hukumar kula da ayyukan jinƙai ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Ambaliyar ruwa na baya-bayan nan ya shafe gonaki da dama, ya kuma raƙumi rayukan dabbobi da yawa, ya raba dubban ɗaruruwan mutane da mahallansu. Ambaliyar ruwan ta biyo bayan fari mafi muni da ya faru a ƙasa a shekaru 40 da ya jefa mutanen ƙasar da dama cikin yunwa. An sanar da sunan wani yaro tsohon ɗan gudun hijira daga Somalia, Abdullahi Mary, a matsayin wanda ya lashe kyautar mafi daraja ta 'yan gudun hijira da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ke bayarwa ta Nancy Refugee Award. Abdullahi Mary, mai shekaru 36 a duniya, ya yi fice ne sakamakon kyakkyawan aiki da ya gudanar na samar da littattafai har 100,000 ga 'yan gudun hijira da ke Tangaririya a sansanonin 'yan gudun hijira da ke Kenya. Da yake magana kafin ayyana na kyautar, kwamishinan kula da 'yan gudun hijira na hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Filippo Grandi, ya karrama Mary da wata kalma mai cewa rayayyiyar shaida yadda kyakkyawan manufofi ke tsatsagowa daga cikin al'ummomi da suka warwatsu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Masu ruwa da tsaki a fannin lafiya a Najeriya sun nana ta muhimmancin kafa cibiyoyin ba da horo na musamman ga ɗaliban da suka kammala karatun aikin likita a jami'o'in ƙasashen waje. Ganin wato gabanin su rubuta jarabawan neman lasisin aikin likita daga hukumar kula da ayyukan likitoci ta Najeriya. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Bayan kammala karatunsu a jami'o'in ƙasashe daban-daban na duniya, ɗalibai 836 ne suka rubuta jarabawar neman lasisin aikin likita makon jiya wadda hukumar MDCN mai kula da ayyukan likitoci a Najeriya ta shirya, kuma aka gudanar a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Sakamakon jarabawar ya nuna kashi 40% na adadin ɗaliban sun yi nasarar jarabawar wadda hukumar ta MDCN ke shiryawa sau biyu a shekara. Dr. Abdullahi Kabir Suleiman, da ke zaman shugaban kungiyar likitocin Najeriya reshen jihar Kano, ya fayyace wasu daga cikin dalilan tsauraran matakai wajen shirya jarabawar.
Shi rai bashi da spare, in mutum ya rasa shi shikenan. In mutum ya samu wani fannin jikin shi ya ɓaci ko ya abin nan, ba dole bane a iya gyarawa ya koma inda yake da. Shi yasa aikin likita ba a wasa da shi. Ƙasashen duniya sun gane cewa ya kamata a tsaya a mai da kai a yi abin da ya kamata.
A wani mataki na tabbatar da sahihanci ko ingancin likitocin da jami'o'in da 'yan Najeriya ke halarta a ƙetare, hukumar ta MDCN ta so kirkiro da wani tsarin ba da horo na musamman ga ɗaliban da suka kammala karatu a waje, gabanin a ba su damar rubuta jarabawar samun lasisi. Amma yunkurin ya ci tura, kamar yadda Farfesa Awol Umar Gajida, mataimakin shugaban asibitin koyarwa na Aminu Kano, ke faɗi.
Shekaru biyu da suka wuce ta bullo da tsari inda za a yi a riƙa ba su wani horon, amma da iyayen yara da kuma su yaran suka ga kaman ko ba a kyauta musu bane ba, har abun ya kai ga har majalisa aka kai aka kirawo su wannan hukuma su zo suka yi bayani, kuma aka ce su dakatar da wannan tsarin na wannan horon na bai daya. Da can ma ana fita ƙasan wajen, amma da can yadda muka san ana fita taimakekeniya ne tsakanin wasu ta ƙasa da wata ƙasa. Amma wannan yarjejeniya da ake yi akan sa su suka yi karatu tare da su 'yan ƙasar na can, jami'a ɗaya suke shiga aji ɗaya suke kasa karatu ɗaya suke yi. Amma yanzu ba haka bane ba, makarantu ne na kuɗi a can waɗannan ƙasashe. Kai mahaifi kai ne za ka yi dangantaka da wannan jami'a, to baka ma san ƙwarewar ko gogewar ita wannan jami'a ɗin ba, abin da yake faruwa kenan.
Sai dai Dr. Abdullahi Kabir ya yi ƙarin haske akan yadda aka tsara ba da horon musamman ɗin ga ɗaliban da suka kammala karatu a ƙetare.
Za a koya musu kaman ciwon hawan jini, ciwon malaria, ciwon pneumonia, ciwon ƙenda, yayin da yaro ya zo ka yanda za ka yi mai in ka zane za a koya maka yanda za ka yi in aka zo jarraba aka tambaye ka ta san shi muna so su ƴan majalisa su fahimta kamar wayansu kasashen ba su da shigukan da mu muke da su mutum ya je ya yi karatu a wannan kasar to kaga za su fara da muhimmancin wayansu cututtukan wanda ba namu ba to amma in ya zo Najeriya ya dawo aka yi mishi wannan horo ko kuma aka koya mishi za a wayar mai da kai akan wannan cututtukan da wanda shi a makarantar da ya je karatu ba shi aka fi bawa ƙarfi ba.
Wasu daga cikin ƙasashen da 'yan Najeriya ke tura 'ya'yansu domin karatun aikin likita sun haɗa da Ukraine da Sudan da Cyprus da India da Masar da Rasha da Hungary da Belarus da kuma Guyana. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwali, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ba za ka ɗan lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa karfe 12:16 na dare. Yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. Tun bayan da kotun ɗaukaka ƙarar zaɓen gwamna ta tabbatar da hukuncin ƙaramar kotun da ta soke zaɓen gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf na jam'iyyar NNPP tare da ayyana Nasir Yusuf Gawuna a zama halattaccen gwamnan jihar. Ake ta bijiro da wasu batutuwa a zaman dalilan da watakila za su iya kafa wani sabon tarihi a siyasar jihar ta Kano. Wannan ne dai karon farko da aka taɓa samun kotun sauraren ƙararrakin zaɓen gwamna a jihar da ta soke zaɓen wani gwamna da tuni so mu aiki. Hukuncin da kuma ya sami karɓuwa tare da amincewar kotu ta gaba wato kotun ɗaukaka ƙara. Wasu mutane daga ɓangarori daban-daban na rayuwa daga ciki da wajen jihar ta Kano, kama daga 'yan siyasa da 'yan kasuwa da malaman addini da ma wasu da dama da suke bayyana ra'ayoyinsu ta kafafen watsa labarai har ma da na sada zumunta, suna ta'allaka wannan lamari da alhakin matakai da kuma kamun ludayin gwamnatin ta Abba gida-gida kamar yadda aka fi saninsa, wadda wasu ke da'awar ta jefa mutane da dama cikin halin ni'yasu. Sakataren jam'iyyar APC a jihar ta Kano Ibrahim Zakari Sarina ya tabbatar da hasashe da zarge-zargen da jama'ar suke yi.
Ɗaya daga cikin sirrin wato faɗuwarsu yana ɗaya daga cikin banda wa'ancan da ma irin zaluntar mutane da suka yi. Wannan al'amarin mu ma ya zame mana darasi. Babu yanda za mu zo bindata mu zo don mu wato ko mu ci zarafin wani ko mu wulakanta wani ko mu ce ko tunda yake sun zo sun yi mulki na wata kaza din nan sai mun je mun bibiye su mun ga kwakwaf me suka yi yaya kaza. Mafi alheri in kana so ka zauna lafiya ka ja layi banda waiwaye, amma wayannan abubuwan da suke yi suke ganin ba za su zo su ci zalin mutane ba za su zo wannan zalin da suka ci kuma Allah ya kama su da zalin da suka yi na al'umma jihar Kano da suka rurushe musu wajen cin abincin su.
Ban gane zalin da wani
wanda suka je suka baka nan ne suka zo suka sa inki tun daga wajen gidan Murtala har BUK har kofar famfo, baka nan ne inda aka yi wa masallacin Idi, baka nan ne yanda aka yi wa daula, baka nan ne yanda aka yi wa filin sukuwa, da ire-iren wayannan mutane aka sa su fargaba, baka nan ne inda aka je mutum da matansa da ƴaƴansa da abun nan aka to sai an rushe gidansa. Wayannan duk abubuwa Allah yana kishin bayansa. Wannan kuma abun yana ɗaya daga cikin abun da ya hana su nasara. Babu yanda za mu yi mu zo mu ce bara mu yi musu ramuwar gayya. Babu ramuwar gayya tsakanin mu da su. Dama ubanmu Malam Aminu Kano ya gaya mana cewa idan ka kada mutum to ka taka shi. To sai dai a martanin da ya mayar mai baiwa gwamnan Kano shawara kan harkokin siyasa Sanusi Siraje Kwankwaso, yana ganin ba inda gwamnatin ta Abba Kabir Yusuf ta ci zali balle alhaki ya kama ta.
Kaga ko inda aka yi masa jiya
mutumin da mai girma zababban gwamna ya je asibiti bude sabuwar maternity da emergency, kaga yanda ma mutane suka fito suka yi tururuwa suka hana shi tafiya saboda kwarjini, aka taho hakan tunkwari, aka taho har gidan gwamnati a ƙasa. Ai ba abin da ya rage wa mai girma zababban gwamna kwarjini a jihar Kano sai ma ƙara masa akai. Wannan rushe-rushe da kuke gani yayi tunda abu ne yake yi tsakaninsa da Allah. Abu kuma zo yace ci ɗakin Allah, ya fito da shi, ya nuna cewar na al'umma ne, na Allah ne, zaman Allah yake da annabi, zaman kuma a bauta Allah a gurin ake. Ai banda kwarjini ba abin da wannan gurin ya gara masa. Duk wani wanda kake jin ina suka ga wannan, to ba mai son ci gaban addinin musulunci ba ne, ba mai son kuma ci gaban jihar Kano.
Wasu suna cewa ai da farko kuma kamar kun yi wa sha'anin shari'ar nan rukun saka yanar kashi, shine yasa kuma kamar shari'ar a ƙarshe ta ba ku ruwa.
Wannan duka maganganu ne waɗanda ba za a rasa ba, waɗanda wasu su fito daga bakin mukiya su gaya masoya, kuma masoyan su riƙa ganin kamar abin da aka faɗa haka ne. Amma dukkan wani abu da za a yi wanda yake na taimakawa na kuma tsayawa a kan shari'a, da shi mai girma zababban gwamnan jihar Kano injiniya Abubakar Yusuf, da jagoran ɗariƙan mu ta Kwankwasiya Madugu Uban Tafiya, jajirtaccen jagora injiniya da Krabi Musa Kwankwaso, ba abin da ba su yi ba.
A ɗaya ɓangaren kuma wasu na ganin wannan dambarwa ta samo asali ne daga matakin jagoran Kwankwasiya kuma jagoran jam'iyyar ta NNPP Rabiu Musa Kwankwaso, na bijirewa kiran da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi masa na tafiya tare da gwamnatinsa. Wannan zargin dai ya fi fitowa ne daga bakunan masu fashin baki kan lamuran siyasa da kuma musamman magoya bayan Kwankwasiya, waɗanda ke ƙarawa da zargin tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje da yin amfani da ƙarfi da matsayinsa na shugaban jam'iyyar APC ne mulkin ƙasa domin ɗaukar wata fansa.
Shi kamar yadda jam'iyyar APC wato mukiya da suke cikinta suke kaiwa da kawowa wajen tsakanin mai girma jagoranmu, a duniya ma ba sa son su ga haɗuwarsu, ba sa so, ba sa sha'awa. Saboda haka su suna taimakawa ne wajen haddasa fitina da abin da aka yi da abin da ba a yi ba su je su faɗa. Saboda haka wannan kuma bata taɓa raba shi jagoran mu da shi Bola Ahmed Tinubu ba. Wancan kuma shedanci da waɗanda suke jefa shi a ciki suke yi da na waje da na gefe, to wannan kuma Allah ya bar su, mun bar su kuma da Allah.
Amma kuna ganin kamar shi shugaban ƙasa yana bai da masaniya kenan akan abin da kuke zargi cewa ana nema amfani da kafofi na gwamnati a kwace mu kuma dafin iko a Kano.
To idan ka kalli yanda su alƙalai suka zo suke da hukuncin su suke so su yi, da kuma yanda suka zo wajen hukuncin suka kasa gabatar da abin da suke so, sai an tsaya an duba duba can a duba nan, ba a zo da hukunci kamar yanda doka ta tanada a rubuce ba, to sai ka ce daga sama ko da masu waye sun musu magana.
Banda shugaban ƙasa
ko shi ko ma waye dai an dai musu magana, ba hukuncin ba abin da suka so su yi kenan ba.
Wai kamar zargin da kuke kenan ba su amfani da hujjoji ba sai umarni.
Yawa ba su amfani da hujjoji ba sai umarni, domin har a yau din nan sun kasa ba da shi kansa wato resolution na kotun da aka yi hukunci judgment din sun kasa fito da shi.
To yanzu wace ba su umarni ko a zargin ku?
To ai tunda manyan suna da yawa, ai in na dau mutum ɗaya na cewa ne ni na dau alhakinsa. Manya a ƙasar nan ai ba su da iyaka, kai kanka kafi ni sanin su.
Akwai yiwuwar misali za ku sasanta kuna ana tabata da dan ganin cewa misali an fahimci juna tunda akwai sauran zango na gaba?
Kamar dawa-dawa kenan.
Da ku da waɗanda kuke zargi ɗin tunda juna kuke, ƴan uwan juna kuke, ƴan siyasa.
Komai lokaci ne zai yi. Dukka ko sasantawa ko rashin sasantawa lokaci zai zo, in aka zuba ido za a gani nan gaba, to mun ba abin da za mu ce tun da mu muna ansa umarnin shugabannin mu.
To sai dai kuma Ibrahim Zakari ya yi ƙarin haske kan wannan zarge-zargen.
To wannan abin da mamaki in sun faɗi haka, wato ba wani magana wato makaman iko, domin ai mu yanzu ba mu ne gwamna ba, ba mu ne kwamishinoni ba, ba mu ne kaza ba, ba mu ne kaza.
Ba APC ce fice dike da mulkin
APC ce. Ai in ka duba Madugu ai ya da alaka da Tinubu, idan maganan gwamnatin tarayya ce yana da alaka, ya je hasali ma kusan kamar yanda yake so a yarda, ko kuma irin su Naija suke so a yarda cewa kamar Tinubu yayi aiki.
ya rage kuri'ar mutanen PDP ne don Tinubu ya samu. Kuma bayan an ci zabe din nan ya ma zo yana cewa za a bashi minista, kuma ya je ya same shi a Bila, ya same shi a kasar waje. Don haka yanda muke gadara da Tinubu haka yake gadara da shi. Yaya kuma dan bai samu abin da yake so ba zai kala wa Tinubu? Shin Tinubu mai shari'a ne shi?
Fa ma yanzu ai da sauran tafiya da tunda an ce za sun ci za su dauka kara.
Ko mu ne kai ma ka san cewa ko za mu dauka kara? Magana dauka kara tunda yake haƙi ne, gado-gado ne, gaba ce guda uku, an yi guda biyu. It's only natural. Ya kamata a ce su ma ba shakka sun dauka kara.
Kamar ku ba kwa da wani shakku ko tararrajin abin da zai je zo a kotu koli?
A'a. Duk wanda ita gaibiya ta Ubangiji, duk mutumin da ya ce maka wato baya jin tsoron gaibiya ta Ubangiji, to wannan mutumin imaninsa bai cika ba. Ai dole ne mu ji tsoro, dole mu shakka. Abinda kawai za mu yi shi ne mu ci gaba da addu'a, kuma tunda mun riga mun rike gaskiya, to sai mu tawassali da wannan gaskiyar tamu, mu ƙara gaya wa Allah, Allah kada ka ba su nasara a kanmu.
Masu saurare, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To a gaida dan mutan Sanyinna, yanzu kuma lokaci ne da Hauwa za ta kawo mana labari, amma fa a takaice.
To sarfila a takaice, shugaban Amurka Joe Biden ya aike da wata tawagar amintattu na hannun daman shi zuwa gabas ta tsakiya, a fatar da yake na ganin yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas ta karfafa zuwa mataki na gaba. Wani jami'in gwamnatin Amurka ya tabbatar wa muryar Amurka cewa babban daraktan hukumar leƙen asirin Amurka William Burns ya tafi Qatar a jiya Talata domin tattaunawa akan mahimman batutuwa da suka hada da na mutanen da ake tsare da su. A jiya Talatan ne har ilayo sakatare da nan na kungiyar NATO Jens Stoltenberg ya ce yana da kwarin gwiwa cewa Amurka za ta ci gaba da samar da tallafi ga Ukraine duk da rarrabuwar da ake samu tsakanin 'yan majalisar wakilan kasar game da amincewa da ƙarin tallafi na kuɗi ga ƙoƙarin da Ukraine ɗin ke yi a yakin da take gabzawa da Rasha. Da yake magana da manema labarai kafin fara taron kwanaki biyu na ministocin harkokin wajen ƙasashen NATO a Brussels da ƙasar Belgium, Stoltenberg ya jinjina mu abin da ya kira mahimmin ƙoƙari na tallafin soji da ƙawayen ƙungiyar da NATO suka ba Ukraine a maida martanin da Ukraine ɗin ke yi da yakin Rasha. A yammacin jiya Talata ne dakarun Hamas suka sake sako ƙarin Yahudawa da ke tsare a hannunsu a rana ta biyar na ƙarin tsagaita wuta da aka samar a yakin da ake yi tsakanin Hamas ɗin da Isra'ila, a yayin da a gefe guda ake sa ran ita Isra'ilin ta sako ƙarin Falasɗinawa da take tsare da su. Wata karamar kungiyar busnonin Falasɗinu ta ce sojojin Isra'ila sun bayyana sako, wato sako mutane 12 da aka tsare a Gaza, 10 daga cikinsu Yahudawa da 'yan ƙasar waje biyu, kamar yadda ake sa ran sakin Falasɗinawa 30 da ke tsare, mata 15 da maza matasa su 15. Jami'a a ƙasar Kenya sun bayyana a jiya Talata cewa akalla mutane 120 ne suka mutu, iyalai daga gidaje daban-daban har 90 suka warwatsu sakamakon ambaliyar ruwa a ƙasar ta Kenya. Kenya da makwabtanta Somalia da Habasha sun samu, wato sun gamu da mummunan ambaliyar ruwa sakamakon sanyin yanayi da ke faruwa da aka malakami da El Nino. Gwamnatin Somalia ta ce kusan mutane 100 ne suka mutu, sama da 700 suka arce daga gidajensu akan tilas. A makwabciyar ƙasar ta Habasha kuma akalla mutane 43 ne suka rasa ransu, cewar hukumar kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauko kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake da muku da wani sabon shirin. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu kan a madadin Hauwa Sharif Birtaniya na gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Charleston, Ni Sarfila Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa an jima kadan da hantsi. Assalamu alaikum.